to an ga kuma na tunda mun gama zaman ne a wannan rana na 8 ga wata na fuskanci abin da zamu yi da nan gaba shine zamu dinguma a tafi wato dukan arba ko kuma tunin arba to menene abubuwan da suka shafi wannan rana da kuma abubuwan da ake aikatawa a wurin
na'am haka ne wato al'amarin ita dai ranar arfa wato rana ce mai muhimmanci da kuma dimbin lada da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma asalin sunan arfa sunan gurin da ake tsayuwa ne a ranar 9 ga wata na Zulhijja wannan rana ita ce ranar arfa kuma rana ce mai matukar muhimmanci a cikin ranakun hajji kamar yadda za mu bayyana a nan gaba kaɗan game da falalar wannan rana hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma hadisai waɗanda suka bayyana matsayin wannan rana wanda yake daga cikinsu akwai hadisin da aka samu daga nana Aisha radiyallahu anha inda take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu ranar da Allah ya fi ƴanta bayinsa ma'ana daga wuta zuwa aljanna kamar ranar arfa kuma shi Allah madaukakin sarki yana kusantowa sannan yayi wa mala'iku alfahari da su ma'ana da bayinsa da suke wannan wato ainihin rana da wannan waje yana cewa mala'iku waɗannan me suke nema ku shaida na gafarta musu wannan hadisi shehu malami abubakar ibn khuzaima da kuma ibn hibban suka ruwaito shi hadisi na biyu ko kuma hukunci na biyu game da ainihin wannan rana ta arfa shine tsayuwar arfa rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji ma'ana hajji baya yiwuwa sai da ita wanda bai tsaya a arfa ba to fa bai samu aikin hajji gaba ɗaya ba ga dalilin haka daga manzo sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa inda ya sa a yi shela a cikin jama'a cewa hajji fa shine tsayuwar arfa gaba ɗaya ma'ana kusan tsayuwar arfa shine kashin bayan aikin hajji duk da cewa akwai ayyuka muhimmai to amma dai arfa kusan shine mafi muhimmanci wanda ya zo ta arfa daren Muzdalifa kafin alfajir ya fito haƙiƙa ya rasu hajji ma'ana wanda bai je arfa ba daren Muzdalifa wato ranar arfa da daddare bai rasu hajji ba wannan hadisi Ahmad da Ibn Hibban suka ruwaito shi mujimin malami Ibn Rushd yake cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa tsayuwar arfa rukuni ne daga rukunan hajji kuma wanda bai same ta ba to ya wajaba a kansa ya sake yin wannan hajji wata shekara abu na hudu shine sharuɗin tsayuwar ranar arfa na farko shine lokacin tsayuwar wato idan mutum bai tsaya a cikin wannan lokacin ba to tsayuwarsa ba ta inganta ba lokacin ko yana farawa ne daga zawali ma'ana gushewar rana daga tsakiyar sama na rana ta 9 har izuwa ketowar alfajir na rana ta 10 dalilin haka kuwa shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sanda ya yi sallar azhar da la'asar sannan ya shiga zuwa arfa ma'ana sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallar azhar da la'asar sannan ya shiga wato ainihin arfa ɗin bayan ya haɗa waɗannan salloli guda biyu sannan kuma ya yi tsakasaru kamar yadda bayani ya gabata a zaman mina kuma kamar yadda ya gabata a hadisin Abdurrahman Addili radiyallahu anhu cewa wanda ya zo arfa a daren Muzdalifa kafin fitowar alfajir to ya rufe hajji abu na gaba shine gurin tsayuwar wato gurin da in ba a cikinsa aka tsaya ba to shi ma ba a samu hajji ba wannan guri shine filin arfa shi ko guri ne iyakantacce an sa alamomi a iyakokinsa a rubuce manya-manya za a iya ganinsu idan an je ya wajaba kan kowane alhaji ya tabbatar da cewa a cikin wannan da'ira ɗin yake domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce arfa dukkaninta wajen tsayuwa ne don haka wajibi ne mutum ya yi matuƙar ƙoƙari ya ga ya tsaya a cikin arfa saboda sau da yawa mukan yi kuskure mu fita wajen arfa musamman kuma shemomin alhazan Najeriya da galibi akan sanya su a daf da iyakar Arfa. Abu na biyar, wajibcin tsayuwar Arfa. Wanda ya tsaya Arfa da rana ya wajaba a gare shi ya cika tsayuwarsa har zuwa faduwar rana. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ku riki ayyukan hajjinku daga gare ni. Ma'ana dukkanin wani abu da za ku yi na wannan hajji ku yi kokari ku ga yadda kun yadda annabi ya yi. Wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi ko umarni daga Qur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam, ana daukan sa ne akan dole har sai wani dalili ya zo ya bayyana cewa an rage masa karfi daga dole din zuwa mustahabbi ko abin da ya kama da haka. Saboda haka wannan hadisai guda biyu ko waɗannan hadisai biyu suna nuna cewa wajibi ne alhaji ya kai har dare in dai ya tsaya da rana, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi. Don haka wanda ya tsaya da rana sai ya fita daga Arfa kafin faduwar rana ya wuce Muzdalifa, to yanka ya hau kansa. Idan kuwa ya dawo kafin magarba ko bayanta, to babu komai a kansa, amma dai bai kyauta ba. Dalilin wajibcin yanka shine faɗin Abdullahi ibn Abbas, yaddar Allah ta tabbata a gare su, inda yake cewa wanda ya manta wani abu daga ayyukan hajjinsa ko ya bar shi, to ya zubar da jini, ma'ana ya yi fidiya, ya yi wata fansa. Wannan hadisi imamuna Malik ya rawaito shi cikin Muwatta. Amma idan da zai kama a ce mutum sam bai taho ba ko bai iso Arfa ba har dare ya yi, to tsayuwa da daddare ta isar masa, ma'ana ko da mutum bai tsaya da rana ba zai iya tsayuwar dare, matuƙar dai alfajir bai keto ba, kuma ba komai a kansa. Saboda hadisin Abdurrahman dan Yamur Addili radiyallahu anhu, wanda kuma sahabi ne, inda wato yake cewa an tambayi annabi a lokacin, domin ko an tambayi annabi ne a lokacin an nemi bayani daga gare shi, sai kurin ya ce ya yi shela cewa wanda ya zo Arfa cikin daren Muzdalifa to hakika ya rufe hajji, da kuma a ce akwai wani abu da ya wajaba a kan wanda ya zo da daddare ɗin, to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bayani, domin ko annabi baya yin shuru a kan abin da yake wajibi har lokacinsa ya wuce. Kai mafi karancin abin da yake isa ma mutum hajjinsa ya inganta na game da tsayuwar Arfa shine ya halarci wajen ko daidai da sakan ɗaya ne ko minti ɗaya, a tafiye ko a tsaye ko a kwance ko a zaune, ko ma bai san cewa nan ne Arfa ba, in dai ya yi niyyar hajji ya zo ta wannan filin da tsayuwar Arfa to ya isar masa. Dalilin haka shine hadisin Urwa ɗan Mubarris al-Fa'i, yaddar Allah tabbata a gare shi, inda yake cewa inda yake cewa na zo na sami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito zai sallah, ma'ana zai sallar asuba a Muzdalifa, sai na ce ya manzon Allah, ni daga duwatsun tsayi nake, na gajiyar da kaina da dabbata, domin kuwa ban bar wani dutse ba, sai na tsaya a wajensa don ya dace da Arfa. To shin ina da hajji? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa, wanda duk ya halarci sallar mu wannan, ma'ana sallar asuba ta Muzdalifa, kuma ya tsaya tare da mu a nan Muzdalifa har muka tafi zuwa wajen jifa, kuma kafin haka din ya riga ya tsaya a filin Arfa kowane lokaci na dare ne ko na rana, to hakika hajjinsa ya cika kuma ya gama da dattin jikinsa, ma'ana zai iya yin abin da aka hana shi na aski ko yanke barci da sauransu.
Tabbalan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. To yanzu abin da nake so in sani shine, to shin shi wannan Arfa tana da wasu laduba ne da ake yi da ake so mutum ya kawo su ko koya?
Kwarai da gaske yana daga cikin sunnoni da kuma mustahabbai na tsayuwar Arfa waɗannan abubuwa da za mu ambata ga. Na farko dai tsayuwa a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya, idan haka din ya saukaka ga alhaji. Shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ne a kan ƙasar fa da take ƙarƙashin dutsen Arfa ɗin nan, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jabir. Na biyu kuma fuskantar al-ƙibla, kamar yadda ya zo a hadisin Jabir ɗin. Sai na uku yawaita addu'a da zikiri,
da karatun alqur'ani ne girma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mafi fitiyar addu'a ita ce addu'ar ranar arfa kuma mafi fitin abinda na faɗi ni da annabawa gabani na shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir tirmidhi yarwayo wannan hadisi al'amari na hudu kada ya bar filin arfa wato kada alhaji ya bar filin arfa har sai rana ta fadi gudanta ya kuya domin kuwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kamar yadda yake a hadisin Jabir kamar yadda aka ambata na bakwai ga kuma wasu abubuwa da zamu jiranta domin kwakwalwa ta rike ya dan uwan alhaji wato ga ayyukan arfa a jere daidai da dake na farko alhaji zai fito daga Mina bayan rana ta fito na biyu ya sauka a Namira a hanyarsa ta zuwa arfa in hakan ya sauka gare shi na uku kuma wato alhazai za su saurari hutuba kuma su yi sallah tare da liman azhar da la'asar kasur ma'anar kasur wato a yi su raka'a biyu azhar raka'a biyu la'asar ma raka'a biyu jam'i ma'ana a yi su lokaci guda a tare a lokacin azhar ba zai yi sallar juma'a ba a wannan ranar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba a wannan rana wato haka nan kuma babu nafila a wannan lokaci na hudu daga nan sai alhaji ya tafi arfa ya shagala da zikiri da talbiya da addu'a da karatun alqur'ani har zuwa magariba na biyar sai a tafi Muzdalifa a can za a yi sallar magariba da isha'i da asuba kuma a can din yin bacci shine sunna wato ba a raya daren da ibada ba a kwanta a yi bacci shine sunna al'amari na takwas cikin fadakarwa wato ga kuma al'amura na fadakarwa da bayanin wasu kurakurai da alhazai sukan auka cikinsu wanda ake fatan a gyara na ɗaya wasu mutane suna sauka a wajen arfa har su wuce zuwa Muzdalifa ba tare da sun shiga cikin arfa ɗin ba wannan yana bata aikin hajji mutum kamar yadda ya gabata haka kuma masu fitowa ɗin nan suna yawo a wajen arfa suma waɗannan suna kan hadari na biyu wasu alhazai suna tafiya daga arfa kafin faduwar rana wannan kuwa haramun ne kuma yana wajibta yanka akan wanda ya aikata haka dai na uku baya daga sunna mutum ya fuskanci dutsen arfa yayin da yake addu'a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine fuskantar al'illa na hudu abinda wasu mutane suke yi na haura dutse ba a shar'anta shi ba ba kuma domin ku annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi haka ba sahabbansa da dukkanin waɗanda suka gabata kuma suka cancanci a yi koyi da su ba su aikata haka ba na biyar yawaita surutu a filin arfa shi ma kuskure ne domin an shar'anta mana wasu ibadu na musamman to su ya kamata fa mu tsaya ne kawai na shida wasu addu'o'i da akan ce wai su ne addu'o'in arfa to wannan ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai sa mana wasu addu'o'i ba na musamman sai dai abin da ya fito daga gare shi na addu'o'insa na yau da kullum su ya kamata mu koye su musamman a narsu domin mu roƙi Allah maɗaukaki da su ne mafi alheri a gare mu al'amari na bakwai ba gaskiya ba ne cewa yin arfa ranar juma'a daidai take da wani adadi mai yawa na haji da kuma arfarsa wato da arfarsa ba ta juma'a ba ce wato malaman hadisi sun ce hadisin da aka ruwaito akan haka bai inganta ba kariya aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuwa lamarin falala al'amari ne na gaibi ba a sanin sa sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai falala ga arfar da aka yi ran juma'a akan watarta ma'ana ta fi wata domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya hau arfar sa ne ranar juma'a kuma dama juma'a rana ce mai falala saboda haka haske ne bisa haske a ranar juma'a akwai wani lokaci da idan mutum ya roƙi Allah zai amsa masa kuma an fi jin cewa bayan sallar asar ne wannan lokaci yake kuma shine lokacin addu'a a arfa Allah ya samu dace
Allahumma amin Allah kuma ya saka da alheri to bayan haka tunda malam yayi ishara cikin bayanin sa cewa za a dungumu zuwa filin Muzdalifa to in an je Muzdalifan nan waɗanne abubuwa ake yi
da dai isowar mahajjata wajen wannan waje mai suna Jam'u ko Muzdalifa farkon abin da yake gaban su shine su fara sallatar magruba da isha sallar jami'i wato a cikin jama'a kuma su tara su yi su a lokaci guda daya magruba za su yi raka'a uku isha kuma raka'a biyu za a yi su ne da kiran sallah guda biyu koko daya da kuma iqama ga kowace sallah an karbo daga sahabbin annabi sallallahu alaihi wa sallam mai suna abu ayyuba mutumin madina allah madaukakin sarki yadda da shi yana cewa tabbas manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a hajjinsa ta bankwana ya hada sallar magruba da isha'i a muzdalifa wannan hadisi buhari ne ya rawaito an kuma karbo hadisi daga abdullahi dan umar allah madaukakin sarki yadda da su wato shi da mahaifinsa sayyidina umar abdullahi dan umar yana cewa النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى ثم غربا لإشاء إني ألوك في بداء أجم وأتو مزدلفة أما قوة تقير بسكنسو سيد أكيمة إقامة كافن أسلى تيتا سيد مزان الله صلى الله عليه وسلم بي صلى ناطلة أتكاننسو دكما باينسبا وأن الحديث ما بهارني يرويكم تو كما قانا دين صلى أسباء وأن وري وأتو مزدلفة سيدة sai dai raunana daga cikin mahajjata musulunci ya ba su damar suna iya riga sauran mahajjata barin wannan waje cikin dare bayan fashewar wata daga sararin samaniya saboda gudun cinkoson mutane an karbo daga nana Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita tace a daren kwanan Muzdalifa titiyarta mai suna Sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yadda da ita ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama akan ta riga sauran mahajjata yin gaba domin barin wannan waje wato Muzdalifa din kafin cinkoson mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama ta fara yin gaba din kafin cinkoson mutane dama ita mace ce mai kiba da nauyin jiki mu kuma muka zauna a wajen har zuwa wayewar dare sa'annan kuma Allah mai girma da daukaka yana faɗa a cikin littafin sa inda yake cewa fa idza afadtum min arafat fadhkurullaha inda al-mashhar al-haram wato ma'ana bayan dungumowar ku daga tsayuwar arfa sai ta ambatan Allah madaukakin sarki a daidai wajen dutsen da yake a karkashin Muzdalifa ya tabbata a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yi sallar asuba a wannan waje Muzdalifa ya je ya hau kan dutsen da yake wannan waje sa'annan ya fuskanci al-qibla ya yi hamdala ga Allah madaukakin sarki wato ya ce alhamdulillah ya kuma yi kabbara wato Allahu akbar ya kuma yi hailala ya kuma kadaita Allah madaukakin sarki wato ma'ana shine Allah wato shine la ilaha illallah wahdahu la sharika ya kuma tsayin addu'a bai gushe ba yana ta yin haka har sai da gari ya yi haske sosai sannan ya ce ni dai na tsaya a nan amma ko ina a wannan waje Muzdalifa wajen tsayawa ne ma'ana babu dole game da hawa kan dutsen da yake wannan waje balle har ya kai ga yin turereniya ko kuma ta da jijiyar wuya to da zarar gari ya yi haske sosai sai kowane mahajjaci ya hada ina sai bar wannan waje tun kafin rana ta fito domin tafiya wajen jifa sa'annan kuma akwai buƙatar a tafi hanya ana yin talbiya wato labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake to duba da hadisin da suka gabata kuskure ne mahajjaci ya yi sallar magruba ko kuma ta isha ko kuma magruba da isha gaba daya akan hanyarsa ta zuwa Muzdalifa kamar yadda bayani ya gabata matukar dai mahajjacin ya tabbata zai isa Muzdalifa dare bai raba hakanan kuma ba daidai ba ne mahajjaci ya jinkirta yin sallar magruba da isha har sai ya isa Muzdalifa matukar ya tabbatar ba zai isa Muzdalifa din ba sai bayan dare ya riga ya raba sa'annan in banda raunana daga cikin mahajjata da musulunci yayi wa sauki a game da batun kwana a Muzdalifa duk mahajjacin da bai kwana ba yanka ya kama shi matukar yana so yayi haji mai kyau to ana gafarta malam ina da tambaya idan gari ya waye ranar 10 ga wata me ake bukatar alhaji ya aikata wato ranar sallah ke
to ayyukan da ake bukatar alhaji da su a wannan rana ayyuka ne guda hudu na farko dai jifa na biyu yankan hadaya na uku aski ko sai na hudu kuma dawafin ifada wato dawafin haji an so ya aikata waɗannan ayyuka a jere kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata amma in bai sa in bai jeren ta din ba babu laifi a kansa ya da kuma siffar wato wannan jifa yadda ya kamata yi shi yayin da alhaji ya taho daga Muzdalifa a wannan safiya da tsakon kwaninsa guda bakwai waɗanda ya tsince su a hanyarsa daga Muzdalifa zuwa Mina to zai zarce wurin jifa ba tare da ya tsaya a wani wuri ba kuma a wannan rana ana jifan babbar majefan nan ne kawai wato Jamaratul Aqaba ita kadai wato zai wuce ta farko ya wuce ta tsakiya har sai ya isa gun babban nan zai fuskanci majefar a yayin da zai sanya Ka'aba ko kuma garin Makka a gefen hagutinsa garin Mina kuma a gefen damansa amma idan cunkoson jama'a ya hana shi tsayawa a wannan gefe to ko ina ya tsaya ya yi jifan nan jifansa ya yi zai jefa tsakon kwanin na nasa ne ɗaya bayan ɗaya yana mai yin kabbara wato ya ce Allahu Akbar tare da kowace tsakuwa da ya jefa wato idan ya ɗauki tsakuwa ya jefa sai ya ce Allahu Akbar a halin nan kuma yana da kyau ya zama yana mai ƙanƙan da kai tare da samun tsoron Allah domin kuwa a cikin ibada yake
to Allah ya saka malam da alheri abinda nake tambaya kuma naji ana ta hadaya hadaya ko kuma yankashin me yace ce hadayan nan ne
hadaya dai ita ce dabbar da alhaji yakan yanka idan tamattu'i yake yi ko ko jihadi wanda idan bai same ta ba kuma bai samu kuɗin ta ba yake yin azumi 10 a madadin ta uku a lokacin da yake aikin hajjinsa bakwai kuma bayan ya koma garinsa kuma sharadinta mutum ya kasance ba mazaunin harami ba kuma ita wannan hadaya tana iya tsaraya akan mahajjata idan ba su same ta ba kuma ba su samu kuɗin da za su saye ta ba amma dole ne su yi azumi 10 a madadinta uku yayin da suke aikin hajjinsu bakwai kuma bayan sun koma garuruwan su waɗannan uku za a iya yin su ko da a cikin kwanakin tashriki ne wato 11 da 12 da 13 ga watan Zulhijja haka nan ma zai iya yin su bayan yayi harama da umara idan dama ya san ba zai iya yin hadayar ba kuma yana da damar yin su a jajjere ko ku a rarrabe amma ranar sallah ba zai yi ba ragowar bakon kuwa in ko wanda ya halatta a yi hadaya da ita shi ne raƙumi kuma lalle ne ya zamanto wannan raƙumin da za a yi hadaya da shi ya cika 5 da haihuwa sannan kuma wajibi ne wato kada wannan raƙumi ya zama mai ido ɗaya ko ya zama gurgu ko ya zama ƙanjamamme ko kuma mara lafiya sosai dabba ta biyu kuwa ita ce taguwa wato ta matar raƙumi ita ma dai tana zan mijinta tilas ne ya zamanto ta cika 5 sannan kuma ta kubuta daga waɗancan laifuffuka da aka ambata wato kar ta zama da ido ɗaya ko mai ƙafa ɗaya ko kuma ƙanjamammiya ko mara lafiya dabba ta uku kuwa ita ce na gyaɗaɗi 10 wato saniya ita kuwa lalle ne ya zamanto ta cika 5 ba kamar raƙumi da taguwa sannan ita ma lalle ne ya zama so ta kubuta daga waɗancan laifuffuka dai da aka ambata a sama dabba ta hudu wato ainihi ne sa namijin saniya kenan shi ma yana bin matarsa lalle ne ya zama so ya cika 2 kuma ya zama so wato mai lafiya bulbul da shi kada ya zama so gurgu ko mai ido ɗaya ko mara lafiya ko kan jamumi na 5 kuwa shi ne ɗan akuya ko kuma tauri shi kuma lalle ne ya zamanto
ya shekara daya alal akalla, sannan kuma ya kubuta daga wadancan aibubbuka da aka ambata. Dabba ta gaba kuwa ita ce akuya, wato matar tauri. Ita ma sharadi ne zaman to ta cika shekara daya, sannan kuma ta kubuta daga wadancan aibubbuka ta zaman to mai lafiya sosai kuma mai kakkiya. Na bakwai kuwa shine rago, wanda shi rago wato ainihin mafi kankantan shekarunsa shine watanni guda shida. Idan har rago ya kai wata shida, to ya kai munzalin da ya kamata za a iya yin hadiya da shi, amma da sharadin ya zama mai lafiya kuma cikakke kosashe. Ta takwas kuwa ta ƙarshe ita ce tinkiya. A tinkiyar nan wato lalle ne ya zamanto ita ma tana da lafiya, sannan kuma wato ainihin ta kubuta daga waɗancan aibubbuka da kuma waɗancan laifofi. To wurin yanka dai ko kuma hadaya shine wato ainihin mina, ma'ana inda za a zauna, wato inda aka zauna kafin aje ayyoji, kafin aje ranar arfa, da kuma inda aka dawo. Wannan waje shine wajen yanka, kuma alhamdulillah akwai guraren yanka kwata suna nan da yawa. Amma ya halatta a yi yanka a cikin garin Makka da sauran cikin harami. Idan mutum ya yanka hadayarsa ba a cikin harami ba, kamar a filin arfa, to fa da sai hadayarsa ba ta yi ba, don haka sai ya sai. Kuma ranakun yanka hadaya su ne wato ainihin ranar sallah, ma'ana 10 ga wata, da ranar 11 ga wata, da ranar 12, da kuma 13 ga watan sallah kawai. Saboda haka duk wanda ya yi yanka kafin wannan rana, a gane da kyau, wanda ya kuskure yanka kafin waɗannan ranaku ko kuma bayan waɗannan ranaku, to fa naman sadaka ne yanka, amma ba ainihin wato hadaya ba. Don haka dai sai ya saki. Don haka lalle ne a kula da wannan, domin wasu malamai suna ta ba da fatawa za a iya yin yanka tun ma mutum yana Madina, to wannan kuskure ne.
To Allah ya fata malam Allah ya saka da alheri. Sai dai za mu ga cewa a lokacin da alhajjai suke wato ayyukan hajjinsu, akwai wasu ofisoshi da akan buɗe ana karɓar wannan kuɗi na hadaya a madadin wato wani banki da hukumar wannan ƙasa ta sa. Kada alhaji ya ji tsoron ba da kuɗinsa idan ya gani cewa ba zai samu damar ya je kwatan nan ya yanka da kansa ba. Ya halatta ya bayar, kuma irin abin nan da ake so a yi da wannan hadaya shi ne waɗannan mutane idan sun karɓi kuɗinsa suke yi da shi. Al'amari na gaba shi ne malam ya mana bayani menene kuma aikinmu na gaba bayan mun yi wannan wato hadaya.
Aikinmu na gaba bayan wannan hadaya shi ne aski ko kosaisaye. Siffar wannan aski kuwa shi ne idan alhaji namiji ne zai aske kansa ne baki ɗaya ko kuma ya yi sisi, amma askin ya fi, domin kuwa shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya gabatar gurin ambato, inda Allah madaukakin sarki ke cewa muhallatina ru'usakum wa muqassirin, wato ma'ana kuna masu aske kawunanku da masu sisi.
To Allah ya saka da alheri.
Malam nakan ga waɗansu alhazai musamman a wajen yin umara in sun gama umararsu, ko kuma a can wajen filin jifa, sai su samu almakashi su ɗan yayyanki wani ɓangaren gashinsu, ma'ana su ba su yi aski ƙwalƙwabo ba, kuma su ba su yi saisaye na kansu gaba ɗaya ba. To shin ko wannan ya isar ma ga ainihin wato alhaji, ko kuma yaya al'amarin yake?
To shi dai aski kamar yadda yake sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama a aikin haji, wajibi ne wannan aski ko saisaye da za a yi ya zama an game kai da shi baki ɗaya, ba tare da an bar wani ɓangare ba a taɓa shi ba. Amma idan mace ce, to za ta tattara gashin kanta ne, sannan ta yanki gwargwadon yankan yatsa, wato ba ta askin ƙwalƙwabo, haka nan kuma ba ta yin saisaye na saisayen dukkan gashin kanta. To idan mutum ya aikata waɗannan abubuwa da suka gabata, wato ya yi jifa, ya yi hadaya, ya yi aski, to ya samu damar warware tufafinsa na ihrami, kuma duk abin da aka haramta masa da saboda shiga halin ihrami, to ya halatta gare shi, banda saduwa da iyali. wannan shi ake cewa wato karamar walwalewa daga kiran
to malam ban dai mance ba a bayanin ka da zo ka mana bayanin cewa ayyukan da zamu yi a wannan rana ku guda hudu ne a wannan rana ta Arfa wato rana ayyukan da zamu yi a wannan rana ta Arfa guda hudu ne wannan ayyuka su ne aski da su ne jifa da yankan hadaya da aski da kuma dawabi to ka mana bayanin uku nan naji bayanin su kuma na gamsu sai dai tambaya ta yanzu shi wannan dawafin ifada yaya ake yi
to shi dai dawafin ifada rukuni ne cikin ayyukan haji alhaji zai aikata shi a wannan rana ta goma ga wata kuma yana da kyau kada alhaji ya bari rana ta fadi da yi wannan dawafi ba kuma ana yin sa ne zagaye bakwai tafiya kawai ba tare da sassarfa ba irin wanda ta gabata a dawafin umara ko kuma dawafin kudumi idan mutum yana aikin tamattu'i ne to bayan yayi wannan tsawafi zai yi sa'ayi wato tsakanin Safa da Marwa domin kuwa sa'ayinsa na farko na umra ne don haka wajibi ne yayi wani daban na aikin hajjin sa amma idan mai ifradi ne ko kirani to idan ya gama cewa yayi sa'ayi bayan tsawafin kuduni to zai sake to ba zai sake yin wani sa'ayin ba na farkon ya wadatar masa amma idan tsawafi kawai yayi a farko bai hada da sa'ayin sa da sa'ayi ba to wajibi ne akan sa wato yayi wannan sa'ayi yanzu domin hajjin sa ba zai cika ba sai da shi kamar yadda ya tabbata a karantarwa da kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan alhaji ya gama wannan tsawafi da sa'ayi to ya fita kenan daga dukkan wani kaidi na ihrami wato yayi babbar warwarewa kenan ya halaka gare shi abubuwan da da aka haramta masa hadda saduwa da iyalinsa in yana tare da ita waɗannan su ne ayyukan da ake buƙatar alhaji da ya aikata su a wannan rana ta goma ga wata kamar yadda muka faɗa waɗannan abubuwa guda hudu kuma kamar yadda ya gabata ana jera waɗannan ayyuka ne bisa wannan tsari amma idan alhaji bai samu dama ba to babu komai amma kuma a lura da cewa ayyukan wannan rana kuma a cikin wannan ranar su ne kawai ya halatta ko ake ganin babu laifi idan ba a samu jerin tasu ɗin ba wato ko mutum bayan ya yi jifa ko ya gabatar da aski akan hadaya ko ya gabatar da tsawafi akan wato aski da makamancin wannan ai a cikin waɗannan da ayyuka guda hudu to shi ne kawai ake cewa babu laifi ba amma ba a nufin cewa a gabatar da ɗaya daga cikin ayyukan nan guda hudu kafin ranar sa ta ce wato ba a yin ɗaya daga cikin waɗannan wato ko jifa ko yanka ko aski ko tsawafin ifada sai a wannan rana ta goma don haka ba a yanka hadaya kafin ranar goma ga wata kamar yadda mutum ba zai yi aski ba a ranar Arfa
malam Allah madaukakin sarki ya saka da alheri to amma malam muna ji mutane maluma suna mana bayanin cewa wannan tawafi idan mun yi shi da sa'ayi wato tawafin ifada maluma suna mana bayanin cewa idan mun gama sai zamu sake komawa Mina kuma mai zaman kwanaki uku wato su ne ranar 11 da 12 da 13 to wannan zama da zamu je mu yi a cikin wa'annan kwanaki me ake so mu alhaji ya aikata a cikin
na'am wato bayan alhaji ya kammala waɗannan ayyuka nasa na rana ta goma ga wata wato ranar babbar sallah wajibi ne a kansa ya koma Mina ya kwana ranakun 11 da 12 a can in kuma ya samu dama mafi lada har da na 13 domin yin jifa bayan nan ya iya komawa Makka a ranar 12 ga wata sai dai kamar da ya gabata an fi so ya jinkirta har ya zuwa kashi gari wato ranar 13 ga wata bayan rana ta yi zawali wato lokacin sallar azhar ya shiga kenan sai ya je ya yi jifa daga nan sai ya zarce zuwa Makka domin Allah maɗaukacin sarki wato ainihin yana cewa faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ma'ana wanda ya takaita a kwana biyu to babu laifi a kansa haka nan ma wanda ya jinkirta wato ainihin har ya zuwa ranar 13 matukar wato ainihin ya yi haka din ne don jin tsoron Allah da kuma neman yardarsa Bukhari a suratul baqara kenan aya ta 203 to ga wata faɗakarwa abinda ake nufi da kwana a Mina shine mutum ya lazumci zama a cikin shemar su ta Mina tun daga faduwar rana har izuwa hudowar alfijir ko da yake ba wai ana nufin cewa mutum ba zai fita ko ina ba a abin nufi dai shine maniyati ya tabbatar da cewa bai fita daga iyakar mina ba har ya gama kwanakin sa guda biyu ko uku kuma ita minan nan tana da iyakoki wanda idan har maniyati ya lura da kyau zai ga wadansu manyan manyan allanan karfi wanda ainihin wato aka rubuta da larabci da kuma turanci cewa wannan shine farkon mina wannan kuma shine karshen mina saboda haka baya halatta da maniyati ya kwana a wajen wannan alamu masu nuna farko ko kuma iyakar mina din lalle ne zamanto a cikin su a lokacin da yake kwanakin sa na mina kamar yadda hadisin Umar radiyallahu anhu ya gabata to ga wadansu abubuwa da alhaji ya kamata yayi a ainihin zaman sa na mina abin da kai shine mutum ya zauna ya mai da wannan ainihin zama na mina dandali na hira da ainihin wato kecere ni da kore a daka da abin da ya kamata haka kamar yadda duk wanda ya saba zuwa wannan waje zai ga ainihin wato alhazai suna yi wannan waje Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin sanya a zauna ne saboda waɗansu dalilai ga su zai dinga yin kabbarori bayan kowace sallah ta farilla tun daga sallar azhar ta ranar 10 ga wata har zuwa sallar asuba ta ranar 13 ga wata wannan kuma hukunci ya game ko da ainihin wanda ma baya zaman mina zai waɗannan kabbarori saboda muhimmancin su da kuma ladan su yadda ake waɗannan kabbarori ko shine mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd abu na biyu wajibi ne ga alhaji ya lazumci ayyukan da'a da na alheri a zaman sa na mina da kuma kowane lokaci kamar kiyaye salloli a cikin jama'a kuma akan lokaci da kuma yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ayyukan sa da dabi'un sa kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni a cikin alqur'anin sa mai girma abu na uku shine yawan yin addu'o'i a waɗannan rane ko na mina addu'o'in alkhairi mutum ga kansa da ƴan uwansa da kuma ainihin sauran musulmi baki ɗaya abu na hudu shine yin umarni da kyakkyawan aiki tare da hani ga mummunan aiki wannan abu ne wanda yake kan kowane musulmi daidai gwargwadon iliminsa don haka ba ainihin wato zaman lafiya bane kaga ana saban Allah kace kai ba ruwanka kai nasiha bisa hikima da kuma kyakkyawan lafazi domin a gudu tara zira tare abu na biyar shine tambayar malamai akan duk wani abu da ya shiga duhu kada mutum yayi ainihin wato a bisa jahilci sannan abu na shida shine nisantar yin aiki da ka ma'ana ba tare da ilimi ba ko kuma sanin hukunci na bakwai shine mutum yayi kokari matuka daga ya kiyaye cakuduwa tsakaninsa da mata cakuduwa maza da mata a halin wannan zama wayo wanda ainihin wato mutum zai kuka da hawaye saboda ainihin yadda waɗansu alhazai waɗanda shaidan ya wanke musu hannu a ka suke yi inda ainihin kai ka ce ko dai a fi wato ainihin a sabon gari suke ko kuma ainihin a wazahed don haka lallai ne mutum ya guji fushin Allah wato ma'ana mutum ya zo ƙasar Allah ya saba wa Allah ɗin ya yi abin da ya ga dama don haka wajibi ne a kiyaye alfarmar wannan waje a kuma ainihin wato kiyaye cakuduwar maza da mata sannan mutum ya bar jayayya da ta da husuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi bayani a cikin alqur'anin sa mai girma
to yan wa alhazai wannan a takaice kenan waɗannan ayyuka da muka ji saboda kurewar lokaci akwai yana da muhimmanci mu gabatar da dan wani fadakarwa akan abin da ya shafi ziyara zuwa Madina wanda take sunna ce duk da dai ba ta cikin abubuwan da aka shaɗanta na aikin haji idan alhaji ya zo Madina akwai wasu wurare guda biyar da ake bukatar ya ziyarce su su ne sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa ta zo mana da a ziyarce su na farko shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan mutum ya zo abinda ake babban abinda ake so a wurin sa shine ya samu ya salla shi kuma a rayuwarsa ta zaman Madina gaba daya a wannan kwanaki ya zama kullum yana samun farilla idan ya zo farkon abinda zai yi ya shiga wannan masallaci ya samu ya salla raka'a biyu in ya samu dama a cikin rauba in bai samu dama ba duk inda ya samu yayi shikenan kuma yana dama ya roki Allah madaukaki abin da yake so
wannan sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wato tafi sallah a wani masallaci wanda ba shi ba wato sau dubu bayan wannan idan mutum ya gama ya yi sallah a wannan masallaci an sunnanta masa ya matsa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ziyara wanda kuma ba wani abu ake fada a wurin ba ba ana roƙar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu bane amma ana yin sallama ne gare shi a matsa daidai inda yake inda wannan kabari yake ake assalamu alayka ayyuhan nabi a matsa gaba kuma inda wato kabarin sayyidina umar yake shi ma wato sayyidina abubakar yake a fadi assalamu alayka ayyuhan abubakar as-siddiq sannan kuma a matsa kadan inda sayyidina umar yake assalamu alayka ya umar al-faruq in mutum yayi wannan shikenan baka roƙar tsaye daga cikin su wani abu wannan shi ake ce ma ziyara sai ka wuce addu'a ma an fi so ka dawo cikin masallaci kai ba sai a wurin ba sannan a wuri na uku na ziyara shine kana sai kai fitar zuwa baki wato makabartan wato Madina inda anan ne aka binne sahabbai daga wato daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yaje shi ma addu'a zai yi musu ba zai roƙa a gunsu bane ma'ana irin sallamar da ta zo a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa assalamu alaikum أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية إما في يفتونا في كلام أبن لأكفه أما بدين لأكون ليك سنة نكبري يا واني من كذابا كوكما يتي زي أيكو دو تتكت داء أبا واني كمارون دي وزي دو سيكن أيكو دو تتكت داء أبيو أن رسال الله سلم وانا كفرين ولينا هدو سيئة في قبا إذن يجي قبا يسانو يركا أبيو نافلة wannan daidai take da umara kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wuri na biyar kuma ya samu ya tafi Uhud shi ma yaje wannan ziyara wato wanda yake kaburka ne na shahidai da suka rasu akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen 70 da suka mutu a lokacin yaƙin Uhud shi kuma ya irin addu'a nan da ya a wasu babbaki'a wato sallama kawai in ya gama wannan shikenan waɗannan wurare biyar su ne aka shar'anta mutum ya ziyarce su baya cikin wuraren ziyara wato ko mutum wuraren da ake ce masa ba masajid wannan sunna ba ta zo da su ba ko kuma mutum ya ce wato zai kama yawo cikin gari ya ta yin wasu abubuwan da ba su ne suka kawo shi ba mutum ya samu ya ta wato ibada ce ya fi masa alheri kuma sannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata alhazai su kula da su a rika ɗabi'u masu kyau a Madina gari ne da annabin Allah ya ke ciki a rika ɗabi'u masu kyau musamman daga cikin abubuwan da za a ga mutane suna yin abin kunya wato tsugunawa ko ina ana yin tsari a gefen titi wannan bai kamata ba akwai wurare da aka keɓe domin mutum ya aikata irin waɗannan abubuwa sai ya ƙoƙari ya nisance su a ƙarshe muna fata Allah maɗaukaki ya karɓa mana ayyukanmu baki ɗaya ya kuma mai da alhazai gidansu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar,
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين بين حتى أمواء الأمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من يوى الهزي بركة لزوع وأن انتسامي البركة من الأيتي دومين توكي فرعل أن الله مدفع سنسلكي وجب كامسك da kuma fatan Allah madaukakin sarki ya karbar musu da mu baki daya yawan ayyukan mu Allah kuma ya kankare mana munana ya kuma mai da su gidajen su lafiya baki daya to aikin san aikin haji wani abu ne mai wahalar gaske musamman ga wanda bai taba yi ba saboda haka yana buƙatar faɗakarwa da sanatarwa da karantarwa da ilmantarwa don haka ne muka yanke shawarar gabatar da waɗannan nasihohi da ‘yan uwa alhazai wal’alla su zamanto kamar jagora a gare su don haka muna fatan da abin da za a yi ƙoƙari matuƙa a ga an yi yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya kuma karanta domin ta haka ne kawai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu saboda dukkanin abin da mutum ya yi matuƙar babu umarnin Allah a kai da kuma karantarwar manzo to fa yayi gini ne bisa tubalin toka Allah kiyaye don haka a yanzu za mu yi shimfiɗa da abubuwan da yake wato suke muhimmai da kowane alhaji ya lura da su waɗanda za su iya zamantowa su ne tsani wajen karɓar wannan aikin haji da ma kuma sauran ayyuka na ibada baki ɗaya waɗannan abubuwa
da za su sanya aikin alhaji ko hajiya ya zamanto karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne kamar haka. Na farko, ya kamata ka sani ya ɗan uwa alhaji, wajibi ne ka tsaftace zuciyarka daga duk wani abu mai suna shirka. Abinda ake nufi da shirka kuwa shi ne haɗa Allah da wani cikin bauta, saboda dalilai ko kuma abubuwa guda biyu. Na farko, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicce ni, ya halicce ka, ya rene ni, ya rene ka tun kana ciki har ka girma. Ka yi hankali, ya baka ci da sha da arzikin da har ka samu wannan babbar dama ta yin aikin hajji, damar da miliyoyin mutane ke fatan su samu amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su ba. Don haka ya wajaba ka tuna lafiyarka da rayuwarka duka kana hannun Ubangiji Maɗaukakin Sarki, saboda haka shi kaɗai ya kamata ka bautawa. Kada ka kuskura ka karkatar da wani aikin bauta ga waninsa, domin yin haka fita ne daga hanya madaidaiciya. Abu na biyu, sannan kuma wajibi ne ka sani cewar ita shirka, wato haɗa Allah da wani a cikin bauta, abu ne mai rushe ayyuka duk girmansu, kuma komai wahalar da mai wannan aikin ya sha. Saboda Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. معنى كما هكيك أني مك وهي كما أني وهي جودا دفك جباتيك لجمن ظني للي هر إذن ككسكرك هل ألا لو نسكن بوتا تهكيك أيكن كذي روشي سننكم كذمن تسكن تابقو والعياذ بالله. وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكي جاء وأن مدنة ballantana kuma ni ko kai fararen hula. Abubuwa na biyu shine kai matakar kokarin tsaftace zuciyarka daga duk wata mummunar manufa, kamar mai zuwa aikin haji wai dan kawai a ce masa alhaji, saboda Allah yana cewa faman kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ma'ana wanda duk yake nufin duniya da aikinsa, to Allah yake za mu gaggauto masa da abin da muka so a wannan duniyar, sa'an nan mu sanya masa jahannama yana mai konuwa da ita, yana abin zargi kuma abin wato wulakantacci. To Allah shi yayi. Na uku, ka kokarta ka ga cewar aikinka ya zama nagari, domin Allah yana cewa فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معناه وند دك إكي فاتن شكا وصا دوا لأبن جدن سبوه كياما تولليني أيكي أيكي نجري كما كدا يحد قوة دا ألا أشتنبو تسا أيكي نظام نجري نقوة إذن هرقن سموتن سشرطي أتكين سبو دابيو. Sharadi na farko shi ne a yi wannan aikin dan Allah kuma dan neman yardar Allah. Sharadi na biyu shi ne a yi daidai da yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ya karanta, saboda shi ne dan aiki daga Allah. Don haka dan uwa alhaji ya yi matukar kokari ka nisanci duk wata bid'a, ma'ana abinda bai da asali a cikin addini, da ayyukan da kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai aikata su ba kuma bai koyar da al'ummarsa su ba. Idan kai haka insha Allah aikin ka zai zama karbabbe, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa.
Don haka malam, menene hukuncin wannan aikin haji ne da mutane suke ta kokarin sai sun zo, kuma shin yana da wata sharuɗa ne?
Aikin haji dai farilla ne, shi ne rukuni na biyar daga rukunai wato na musulunci, kuma wajibcinsa baya hawa kan mutum sai da sharuɗai wato ga su za mu ambata. Na farko dai musulunci, wato haji baya wajaba a kan mutum sai idan shi musulmi ne. Na biyu, hankali. Na uku, balaga. Na hudu, yanci, wato bawa baya wajaba a kansa ya yi aikin haji. Na biyar kuma shi ne samun iko, shi ne mutum ya samu ikon haji da guzurin da zai ishe shi zuwa da dawowa ba tare da ya sanya kansa a cikin wani kunci ba, ko kuma ta hanyar sarrafar da wato haƙin waɗanda ciyar da su ya rataye a kansa ba kuma wanda zai ishe shi bayan ya biya bukatunsa na ci da sha da aure da kuma mazauni yana daga cikin waɗannan sharuɗa mace ta zamo tana da muharrami wanda zai tafi tare da ita domin kuwa hajji baya wajaba akan matar da ba ta da muharrami wanda zai tafi tare da ita domin haramun ne ga mace ta yi tafiya ga hajji ko waninsa ba da muharrami ba dalili kuwa shine hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi khutba yana cewa kada mutum ya kadaita da mace sai tare da ita akwai muharrami kuma kada mace ta yi tafiya sai tare da wato muharrami sai wani mutum ya miƙe ya ce ya manzon Allah matata ta fita hajji ni kuma gashi na rubuta kaina a cikin masu fita yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi tafi kai hajji tare da matarka Bukhari da Muslim suka rubuta wannan hadisi wannan hukunci wajibi ne ko da kuwa matar ta zama tsohuwa ce kuma ko da an haɗa ta tare da jama'a ta mutane dole ta zama tare da ita ya zama tare da ita akwai muharrami ko mijinta su wane ne muharraman nan ga su za mu ji na farko dai uba ko kaka na wajen uwa ko na wajen uba na biyu ɗa ko jika wato ɗan da ita matar ta haifa ko kuma jikanta wanda ɗanta ko ƴarta ya haifa na uku ƴan uwa shakikai ko waɗanda suke uba ɗaya ko waɗanda suke uwa ɗaya na huɗu yayye da ƙannen mahaifi wato babbanni kenan na biyar kuma yayye da ƙannen mahaifiya wato innoni ko gwaggwani na shidda ƴaƴan yayye maza ko mata da ƴaƴan ƙanne maza ko mata na bakwai kuma ƴaƴan mijin matar da jikokinsa na takwas mahaifin mijin matar ko kakansa na tara kuma mazajen ƴaƴan matar ƴaƴan ita wannan mata wato mazajen ƴaƴanta na aure da kuma mazajen jikokinta sannan na goma mazajen uwar matar da mazajen kakanninta mata waɗannan sharuɗa dole ne sai sun cika sannan haji yake wajaba
to Allah ya bamu dacewa malam tunda mun ji bayanin sharuɗan haji shin menene miƙati ne kuma daga ina ake fara ɗaukan aikin haji
la abinda ake nufi da miƙati shine lokaci ko bigiran da bai halbai ko bigiran da bai halatta ga maniyyacin aikin haji ko umara ya ketare shi ba tare da yin harama ba umara dai ba ta da miƙatin lokaci a koyaushe mutum ya yi niyya zai iya yin umara haji yana da miƙatin lokaci shine wanda ya zo a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki inda yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat ma'ana shi haji watanni ne sanannu waɗannan watanni su ne shawwal da zulƙida da goma ga zulhajji ana harama da aikin haji a cikin waɗannan watanni yin harama kafin su makaruhi ne ga wuraren da ake ga wuraren da aka sanya su miƙati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙayyade miƙati guda biyar da mai niyyar aikin hajji ko umara zai yi harama daga gare su su ne na farko dai Zulhulaifa wanda ake cewa a biyar Ali shi ne miƙatin mutanen Madina da wanda ya biyo ta Madina kafin ya isa Makka miƙati na biyu shi ne miƙatin Juffa wani tsohon gari ne nisan kamar kilomita 100 wannan gari ya tashi yanzu ana yin harama daga garin da ke daura da shi wanda ake cewa Rabi tare da cewa a yanzu a jufan an gina masallacin miƙati kamar na miƙatin mutanen Madina wannan miƙati na Juffa shi ne miƙatin mutanen Afirka ta yamma da ta arewa da Masar da Siriya da waɗanda suka biyo ta hanyar miƙati na uku shi ne ƙarnin manazir wanda a yanzu ana ce masa Al-Sayf wannan shi ne miƙatin mutanen Najdu da gabashin Saudi Arabia miƙati na hudu shi ne Yalamlam wannan miƙatin mutanen Yaman kenan miƙati na biyar shi ne Zati Irki wannan shi ne miƙatin mutanen Iraki to waɗanda garin suke tsakanin miƙati da Makka to miƙatin su shi ne mahallin da suke mutanen Makka kuwa miƙatin su shi ne cikin birnin Makka sai dai a aikin umara za su fita mafi kusancin ƙetaren harami gare su wanda shi ne tan'im masallacin Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita baya halatta ga maniyyacin aikin haji ko umara ya ƙetare miƙatinsa ba tare da yayi niyya ba idan yayi haka ya wajaba a kansa yayi yanka idan ba shi da hali yayi idan ba shi da hali to yayi azumi goma a bisa ga maganar malamai mafi rinjaye saboda haka wanda ya zamanto a cikin jirgin sama ko jirgin ruwa yana wajaba a kansa idan ya zo daidai da inda ya dace da miƙatinsa yayi harama sai yayi tanadin tufafin ihrami yayi shirin shiga cikin wannan ibada tun kafin ya iso miƙati idan ya zo daidai da shi idan ya zo daidai da miƙatin sai yayi niyya ya ce labbaika a nan take kamar mutanenmu na Afirka miƙatinsu da ya daidaita da jufa a cikin tekun Bahar Mali ya yake a yanzu to saboda haka sai ya nemi masu teku masu tuƙa jirgin sama ko ko jirgin ruwa su sanar da shi daga an zo sai yayi harama baya halatta ya jinkirta yin harama har sai an sauka a garin Jidda domin yin haka ƙetare haddin Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki kuma yana cewa wanda ya ƙetare haddin Allah to hakika ya zalunci kanshi haka nan kuma yake cewa wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki da manzansa ya kuma ƙetare haddodinsa to zai sa shi a cikin wuta yana mai dawwama a cikinta kuma akwai azaba mai wulakantawa a gare shi Allah madaukakin sarki ya kare to wanda ya ƙetare miƙatin ba da niyyar aikin haji ko umara ba sannan daga baya yayi niyyar aikin haji ko umara to sai yayi niyya daga inda yayi azama akan niyyar wannan ibada domin a cikin hadisin zuna Abdullahi ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wanda ya koma bayan miƙati to miƙatinsa daga inda yayi niyya ne wanda ya ƙetare miƙati yana nufin zuwa maka ba da niyyar haji ko umara ba sai dai domin ziyarar dan uwa ko zuwa asibiti ko ciniki da sauransu to ba wajibi ne akan sa yayi harama ba idan ya riga ya taɓa yin aikin hajjin farilla sai dai an fito ga duk wanda ya ƙetare yana nufin shiga maka kada ya ƙetare ba tare da yin harama da umara ko hajji ba idan a cikin watanninsa ne dan ya samu ladan ibada ya kuma fita daga sabanin malamai
to aka makalla wai shi wannan aikin haji nau'i iri ɗaya ne kuma ko idan an zo ɗaukan niyyar sa irin niyya ɗaya ake ɗauka ko ko yaya abin yake ne
to na'am Allah dai bisa falalarsa da saukinsa bai sanya mana abu kwaya ɗaya yadda ainihin wato zai zamanto wani zai iya wani ba zai iya ba don haka komai na shari'a akwai sauki a ciki saboda haka aikin haji ba nau'i iri ɗaya ba ne yana da nau'o'i kala kala har guda uku wanda mutum ya ga dama kuma ya fi masa sauki sai ya yi ko da yake wani ya fi wani falala a cikinsu kamar yadda za mu yi bayani insha Allah nau'i na farko shi ne wanda ake kira tamattu'i wanda za a yi tamattu'i da umara zuwa aikin haji yadda bayanin sa yake kuwa shi ne mutum ya yi haramar umara ita kadai a cikin watannin aikin haji waɗanda aka ambata a baya wato shawwal da zulqa'ida da kuma kwana goma shawwal da zulqa'ida da waɗancan kwanaki goma kafin lokaci ya kore idan ya yi niyya da wannan umara ya zo ya yi tawafinta da sa'ayinta ya kuma yi aski ya kuma fita daga ihrami to zai zauna har sai lokacin zuwa mina wato ranar takwas ga watan Dhulhijja a ranar da ake kira da ranar tarwiya sannan ya sake daura haramar aikin haji wannan shine hajjin tamattu'i ma'anar tamattu'i shine wannan dan jin dadin da mutum zai yi tsakanin yin umara da kuma aikin haji dan ba shi damar yayi abubuwan da aka haramta masa a da wannan shine ma'anar tamattu'i haji na biyu shine wanda ake kira qiran shi ko bayaninsa shine alhaji zai yi haramar umara da hajji gaba ɗaya ya gwamutsa su ko kuma ya yi haramar umara da farko sa'an nan ya shigar da aikin hajji a cikinta kafin ya fara tawafin umara idan ya isa makka sai ya yi tawafin qudum
wato dawafin gaisuwa, sannan sa'ayi tsakanin Safa da Marwa shaudi guda bakwai, wato zagaye bakwai kenan. Wannan sa'ayi da yayi ya isar masa ga sa'ayin sa na Umara da kuma aikin Hajji gaba daya, don haka in Hajji ta zo ba sai ya saki yin sa'ayi ba, in dai har ya riga yayi. Sannan ya ci gaba da zama a cikin ihramin sa har sai ranar 8 ta watan Zulhijja, wato ranar tarwiya. Shi kan ba a bashi damar ya cire ba, tunda ba mai tamattu ba ne. Don haka in wannan rana ta zo ta ranar tarwiya, zai fita zuwa Mina ba tare da sake yin sa. Wato dai ranar sallah zai fita daga ihramin sa na Umara da Hajji gaba daya. Kuma a wannan hali alhaji ya iya jinkirtar da sa'ayinsa daga tawafin qudum zuwa tawafin hajji, musamman idan shigar da Makka ya zama to a ƙurarren lokaci, kuma ya ji tsoron kada aikin hajji ya kubuce masa idan ya tagaltu da yin sa'ayi. Nau'i na uku na aikin hajji shi ne wanda ake kira ifrad. Bayaninsa ko shi ne alhaji ya yi haramar hajji shi kadai, wato ba tare da umara ba. Yayin da ya isa Makka sai ya yi tawafin qudum, ya yi sa'ayinsa na hajji, ya kuma ci gaba da zama a cikin ihraminsa har sai ranar sallah ya fita daga cikin ihraminsa. Kenan shi ma mai ifradi ya iya jinkirta sa'ayinsa daga tawafil qudum zuwa tawafil hajji kamar yadda yake ga mai ikrari. Da wannan bayani ne zai bayyana cewa aikin mai ifradi da na mai ikrari iri ɗaya ne, sai dai shi mai ikrari hadaya ta wajaba a gare shi, haka ma mai hajjin tamattu'i. Mafi falalar waɗannan nau'o'i guda uku da aka ambata shi ne na farko, wato tamattu'i, saboda da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa ya kuma kwadaitar da su a kansa, har ma ya umarce su da su juyar da niyyarsu daga hajji zuwa umara saboda ya zamanto tamattu'i.
To gasa kamalan raji bayanin nau'o'in aikin hajji. To amma abinda mun gane ba har yanzu, shin shi wannan ihrami yana da wasu ladaba ne da kuma wasu fannoni ko koyane ne?
Kwarai da gaske, abinda ake nufi da ihrami shine niyyar shiga cikin aikin hajji ko umara da cuɗanya da shi. Sunnonin ihrami kuma suna da dama, ga wasu daga cikinsu. Na farko, yin wanka kamar wankan janaba, ko da kuwa mace mai haila ce, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Asma'u matar sayyidina Abu Bakar ta yi yayin da ta haihu a Zulhulaifa a hajjin bankwana. Yake ce mata, ki yi wanka, ki yi kunzugu da wani yanki, sannan ki harama. Na biyu, shafa turare a jikinsa da gemunsa da kansa. Aisha Allah ya yarda da ita ta ce, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya yi nufin yin ihrami yana sa mafi kyawun turaren da ya samu, sannan nakan ga farin turaren miski a kansa da gashinsa. Na uku, namiji zai sa gyauto da mayafi ya cire duk waɗansu kaya waɗanda ba su ba. An so su ma su zama faraye, amma in bai samu fari ba ya sa kowane launi. Mace kuwa za ta iya sanya kowane irin tufafin, sai dai ta kiyaye ka'idojin shari'a, kada ta sa kayan da yake matsatse ne mai bayyana suffar, wato jikinta, kada kuma ta bayyana adanta, kada ta sa safar hannu, sai dai babu laifi, wato gare ta, ta saki mayafinta, wato ta rufe fuskarta in ta zo wajen maza. Na hudu, yin sallah ta farilla in lokacin ya dace da farilla, ma'ana idan lokacin ya dace da sallar farilla. Idan kuma ba haka ba, to yayi sallah raka'a biyu, yana nufin nafila, domin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi harama ne bayan sallah. Kuma yace, mala'ika Jibril ya zo mini ya ce, kai sallah a wannan kwararo mai albarka, wato wadil aqiq, inda miƙa shi yake, sannan kace umra a cikin hajji. Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Na biyar, yin harama, wato ɗaura niyyar harama. Idan yayi niyyar tamattu'i ne, to zai ce ne labbaika umrata, wato idan yayi niyyar tamattu'i abinda zai faɗa kenan. Idan kuma yayi niyyar yin ihrami ne, to sai ya ce labbaika umratan wa hajja. Wannan ina nanatawa don a kiyaye, amma sau ɗaya ake faɗa, sau ɗaya idan mutum ya faɗa ya isa. idan kuma yayi niyyar ifradi ne sai ya ce labbaika hajja zai yi haka ne bayan yayi sallah sannan ya lazimci yin talbiya ga kuma siffarta ya riga cewa labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ma'anar ta shine amsawa gare ka ya allah da tsayuwa akan da'arka wato yana amsa kiran da Allah madaukaki ya umarci annabi Ibrahim yayi ga mutane kan su zo haji sunna ga maza shine su daukaka murya da tarbiya amma mace ba za ta daukaka muryar ta ba ana so maniyyi ya yawaita yin wannan tarbiya musamman yayin da halin tafiyar sa ya canza kamar idan ya hau tudu ko yayi gangara ko makamancin haka zai ci gaba da yin tarbiya har sai ya ga dakin Ka'aba ma'ana ya shigo masallaci ya alfarma lokacin da zai fara dawaki dawaki yana ganin Ka'aba sai ya dakatar da yin wannan wato talbiya a lokacin da wato a lokacin haji kuwa wato zai yi yin wannan talbiya wato har yazo ma'ana har yazo zai har sai yazo zai yi jifar ranar babbar sallah ma'ana zai shiga bayan talbiya ba zai yanke ta ba har sai ranar wato babbar sallah lokacin da zai jifa
na'am to malam Allah saka da alheri to tunda mun ji bayanin sunnonin aikin haji da abubuwan da ake so mai ihrami yayi shin ko akwai waɗansu abubuwa kuma da suka haramta ga mai yin haji ko umara ya aikata su
na'am akwai abubuwan da suka haramta ga mai yin ga wanda ya niyyar aikin haji ko umara ya aikata waɗannan abubuwa su ne kamar haka na farko gutar da gashin kai ta hanyar aski ko saisaye saboda fadar Allah madaukakin sarki inda yake cewa kada ku aske kawunanku har sai hadaya ta kai wurinta wato wurin da za a yanka ta shine Mina haka nan baya halatta ga wanda ya niyyar aikin haji ko umara ya gutar da kowane irin gashi da ke jikinsa kamar gashin hammata ko na mara da dai makamantan abu na biyu shine yanke farce ko kuma gudure shi babu bambanci tsakanin farcen hannu da na kafa sai dai idan farcen mutum ya karye kuma bai faɗi ba yana lilo ya zama yana cutar da shi kamar fani to babu laifi idan ya yanke gwargwadon wanda yake cutar da shi din kuma babu komai a kansa abu na uku shine shafa turare a tufafi bayan an yi harama ko kuma a jiki ko a waninsa inda dai zai kadu da jiki kamar yadda baya halatta mai harama ya sha shi na turare da gangan ko ya sanya shi a cikin shayi ko kuma abinci kuma ba zai yi amfani da sabulin da aka shakuɗa da turare ba idan dai kanshin yana bayyana abu na hudu shine aure wato duk wanda ya harama to ba zai yi aure ba a cikin wannan hali kuma baya halatta ya nemi auren a wannan hali kuma idan mace ce to ba za a aurar da ita ba abu na biyar shine rungumar mace ko sumbatarta ko shafarta da sha'awa saboda faɗin Allah madaukakin sarki inda yake cewa duk wanda ya yi niyyar haji to babu yin rafasu haka nan babu yin fasikanci kuma babu ja'ayya a lokacin aikin haji rafasu shine jima'i da abin da ke kaiwa gare shi saboda haka duk abin da ke kai mutum zuwa ga jima'i baya halatta kamar su wasa da mace ko sumbatarta ko yi mata fari da ido ko yi mata dogon kallo kuma ita matar baya halatta gare ta da bada kanta ga mijinta a wannan hali abu na shida shine jima'i wanda duk yayi jima'i kafin tsayuwar arfa to hajjinsa ya bace kuma wajibi ne a kansa yayi fidiya sannan ya sake yin aikin haji a wata shekara kuma hakanan ya wajaba ya ci gaba da sauran ayyukan wannan haji ba tace wannan shine hukuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yayi jima'i bayan yayi aski kafin yayi dawafin ranar sallah to hajjinsa ya inganta amma ya wajaba a kansa yayi yanka kuma ya fita wajen harami ya sake yin harama sannan ya zo yayi dawafin ifada abu na bakwai shine yin farauta shima baya halatta ga mai harama ga wasu abubuwa da suka haramta ga maza kawai daga cikinsu akwai rufa kai da hula ko rawani ko jefan tufafi na biyu sanya dukkan kun tufafi kamar wando ko riga na uku sanya takalmi sautiki sanya takalmi sautiki sai dai in ya rasa silifa to sai ya sanya sautikin ya yanke bayan hukuncin wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka ambata shi dai jima'i hukuncin sa ya gabata amma sauran idan mutum ya aikata su kamar cikin mantuwa ko rashin sani ko barci to babu komai a gare shi idan kuma da gangan ne amma yana da uzuri kamar farfasa ta matsa masa a cikin gashin kansa har ya bukaci zuwa ga yin aski to wannan zai yi fidiya wato ya yanka rago irin wanda ake yin layya da shi ko ya yi azumi uku ko ya ciyar da miskinai shida ko wannan su mudu biyu na shinkafa ko masara ko makamancinsu saboda faɗin Allah madaukakin sarki inda yake cewa wannan daga cikinku wanda yake rashin lafiya ko yake da wata cuta a kansa sai ya aski to akwai fidiya a kansa na azumi ko sadaka ko yanka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wannan fidiya da abin da ya gabata
to akar makallahu idan na zo masallacin Ka'aba wato na shigo wannan daji shi wannan tawafi ya ake yin sa ne
to yadda ake tawafi shine kamar haka dan Allah ya sa alhaji ya iso makka ya kai ga masallacin harami wato lalle ne ya zamanto mai tsarki kuma ya zamanto yana da alwala kafin ya shiga yin tawafi النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر عائشة رضي الله عنها لقد تي طوافي سند تي هيلة سيتاي تركي كما حديث عائشة يسيقى ودى تيوى فرق أبن النبي صلى الله عليه وسلم يي لوكة دي إسو مكة حسين ياي الولا سند يي طوافي كذلك كعبة بايها تنن يداء الهدي يازو شقا masallacin harami zai kaddamar da kafarsa ta dama kamar yadda zai yi a lokacin shiga kowane masallaci kuma ana so ya yi addu'ar shiga masallaci kamar haka yace bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim allahumma aftah li abwab rahmatik idan har mutum ya kasar da cewa zai iya tsaituwa kan bismillah salatu wa salamu ala rasulillah allahumma aftah li abwab rahmatik bayan ya shiga masallaci zai fara tawafi amma in ya zama an tayar da sallah a lokacin da ya iso sai ya yi sallah tare da jama'a domin kada jama'a ta kubuce masa bayan haka sai ya bude kafadarsa ta dama wato ga maza kenan ma'ana zai sanya tsakiyar mayafinsa a ƙarƙashin kafaɗarsa ta dama kuma ya rufe kafaɗarsa ta hagu wannan zai yi ne kawai a tawafin isowa makka wato tawafin qudum ba a so ya yi shi a cikin tawafin ifada wato tawafin ifada haka nan kuma tawafin bankwana ba yadda galibin mutane suke ba tun lokacin da suka sanya ihrami mutum zai buɗe kafaɗa har ya zuwa lokacin da zai cire sunna kawai shine lokacin da za a yi tawafin farko na isowa makka bayan haka sai mutum ya fuskanci hajarul aswad ya ce bismillahi wallahu akbar kuma ya sumbace shi idan ya samu dama sannan kuma ya sujjada a kansa kamar da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuwa bai samu yin haka ba sai ya shafa shi da hannunsa na dama ya sumbaci hannun nasa idan ku akwai cinkoson mutane to ya wadatu da yin nuni da hannunsa na dama daga nesa wato a wannan hali sanda zai nuni ba sai ya tsotsa hannunsa ba ana tsotsar hannun ne kawai in ka samu dama ka taɓa shi daga nan sai ya soma kewayawa alhali Ka'aba tana hagu da shi har ya kewaya sau bakwai wannan shine abin da zai yi duk sanda ya kewayo ya zo wajen hajarul aswad har ya gama cikin wannan tsawafin nasa idan ya yi shakkar nawa ya yi uku ne ya yi ko ku hudu to sai ya sanya shi a mafi kankanta wato uku kenan haka kuma duk lokacin da ya ku kwanto ɗin zai bar shi a mafi kankanta kuma sunna ce ga mai tsawafi namiji ya yi sassarfa
amma zai yi wannan ne kawai a dawafin farko kuma a kewayen uku na farko kawai. Wannan ga maza kenan kamar yadda bayani ya gabata banda mata. Idan ya zo daidai da rukunul yamani sai ya shafa shi da hannunsa na dama, sai dai ba zai sumbaci wannan hannun nasa din ba, kuma ba zai yi nuni ba zuwa gare shi in bai samu dama taba shi da hannun ba. Mai dawafi idan wani dalili ya sa ya yanke dawafinsa, wato kamar sai da sallah ta jam'i kenan, zai koma ya dora a kan inda ya tsaya, kuma ya kamata mai dawafi ya zama cikin halin nutsuwa da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki, ya kuma yawaita yin addu'a da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da istighfari an ko dai abin da ya sawwaka. Sannan kuma ana so ya karanta wannan addu'a a tsakanin rukunul yamani da kuma hajarul aswad, wato shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, domin wannan shine abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma addu'a ce wacce ta kunshi alherin duniya da lahira. Idan alwalarsa ta warware yana cikin dawafi, to sai ya fita ya sake alwalarsa, sai dai in ya dawo zai soma dawafinsa ne tun daga farko sabo fi. Bayan ya gama kewayo na bakwai sai ya rufe kafadarsa ta dama, sannan ya fuskanci makama Ibrahim, wato wani dan gilas da ke daura da kofar Ka'aba, ya karanta faɗin Allah madaukakin sarki, wattakhidhu min maqami ibrahima musalla. Bayan haka sai ya salla raka'a biyu a bayan shi makamin Ibrahim din, in ya samu fili. Idan ko akwai cunkoson mutane, to sai ya yi a duk inda ya sawwaka a cikin masallacin haram. A raka'a ta farko sunna ce ya karanta alhamdu da kuma qul ya ayyuhal kafirun. A raka'a ta biyu zai karanta alhamdu da kuma qul huwallahu ahad. Bayan ya gama sallarsa sai ya je ya sha ruwan zamzam, kuma aini akwai wajen maza akwai wajen mata. Idan ya samu hali sai ya sake komawa Ka'aba bayan ya sha ruwan zamzam din nan, ya sumbaci hajarul aswad, sannan ya nufi, wato ya nufi zuwa Safa kenan. To bayan haka akwai wasu kurakurai da wato mahajjata suke yi a lokacin yin dawafi. Daga cikinsu akwai fara dawafi kafin mutum ya je hajarul aswad. Hajarul aswad shi ne inda ake fara dawafi, kuma alhamdulillahi akwai layi yana nan wanda yake nuna saitin hajarul aswad. Abu na biyu shi ne daga hannaye wajen hajarul aswad, kamar yadda ake dagawa wajen kabbarar harama a cikin sallah, shi ma wannan bai da asali ballanta na tushe. Haka nan kuma haddasa cunkoso domin sumbatar hajar al-aswad har ya kai ga cutar da mutane, domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana cunkoso a kai kamar yadda ya hana sayyidina Umar cewar in ya samu dama ya sumbata, in bai samu dama ba kada ya cutar da musulmi. Sannan ayyana wasu addu'o'i na musamman ga kowane kewaye na tawafi, shi ma bai da asali, abinda duk ya sawwaka mutum zai iya yi. Sannan kuma yana daga cikin kurakuran dawafi shafan jikin Ka'aba in ba waɗancan gurare guda biyu ba, wato hajarul aswad da kuma rukunul yamani.
Fata malam Allah madaukakin sarki ya saka da alheri. Na ji bayanin dawafi filla-filla kuma na gamsu sosai. To tambaya ta malam shi ne, shin sa a yi shi kuma kamar yadda dawafin nan yake ko kuma ya ɗan sha bamban da shi?
To shi dai sa a yi, wato wanda ake tsakanin Safa da Marwa, rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji. Hajji baya ingantuwa sai da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ku yi sa'ayi domin kuwa Allah maɗaukaki ya farlanta muku sa'ayi. Ahmad da Ibn Khuzaima suka rawaito shi. Siffar wannan sa'ayi kuma shine alhaji zai fuskanci dutsen Safa, idan ya kusanta da shi sai ya karanta faɗin Allah maɗaukaki cewa inna Safa wal Marwata min sha'airillah har zuwa ƙarshen aya. Sannan ya hau kan dutsen Safa ya fuskanci ɗakin Ka'aba, sannan ya kabbara ya ce, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بل أمين يتصبوا دعليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سنن يلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يأدعى زي نيني تونى كبرة لصلاة لأدعى سوءك حكنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما يبدا يذو أحديث جابر ألا يبدأ bayan wannan sai ya sako daga safa ya fuskanci Marwa. Idan ya iso wajen alamomin nan koraye guda biyu zai yi gudu idan ya samu dama. Yayin da ake yin sa'i amma mutum ya kula sosai cewa wannan sa'i ko kuma wannan gudu tsakanin waɗannan korayen abubu alamomi guda biyu ya shafi maza ne banda mata. Haka nan idan mutum yana tafi tare da mata to shi ma an dauke masa. Yayin da ake sa'i za a yi ta ambaton Allah ne da hailala da kabbara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a kan bukatu kuma na duniya da lahira. Babu wata addu'a da aka kebance domin sa'i kuma kuskure ne mutum ya kebance wata addu'a ta musamman don sa'i din. Idan ya zo Marwa zai hau kansa ya fuskanci alƙibla ya aikata irin abin da yayi a Safa. Ta hawarta daga Safa zuwa Marwa wajen lissafi to a matsayin ɗaya yake kuma komawarsa daga Marwa zuwa Safa shi ma a matsayin gida ɗaya zai kai ya komo tsakanin Safa da Marwa sau bakwai ya tsaya a kan Safa sau hudu a kan Marwa kuma sau hudu. Idan ya yi haka ya gama sa'ayinsa kenan. Wato sannan kuma bayan sa'ayi idan alhaji ya yi harama da ifradi ne ko ƙirani to zai zauna cikin ihraminsa ya jira ranar fita zuwa Mina wato ranar takwas ga wata. Wannan sa'ayi a matsayin sa'ayin aikin hajjinsa kenan. Ranar sallah babba kuma zai sake yin wani sa'ayi ai wato ranar sallah babba ba zai sake yin wani sa'ayin ba a kula da wannan wato ranar sallah babba ba sai ya sake wani sa'ayin ba idan dai yana ifradi ko kirani. Bayan dawowarsa na ifrada din idan ko yayi harama da niyyar wato tamattu'i ne to wannan sa'ayi a matsayin sa'ayinsa na umra yake zai yi saisaye ya fita daga cikin ihrami ya aikata duk abin da aka halatta wa wanda baya cikin ihrami ya aikata har sai ranar fita Mina. Sai ya wanka ya sanya haraminsa wato ya sanya kayansa na ihrami ya yi harama da aikin haji. Idan ranar sallah babba ta zo to lalle ne wato ya sake wani sa'ayi bayan tsawafinsa na ifada domin aikin hajinsa. Aisha Allah ya yarda da ita yayin da take siffanta hajjinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce waɗanda suka yi harama da umara sun yi ɗawafi ga ɗakin Allah da kuma tsakanin Safa da Marwa sannan kuma suka fita daga ihramin sannan suka yi wani ɗawafin bayan sun dawo daga Mina amma waɗanda suka haɗa hajji da umara ɗawafi ɗaya kawai suka yi wato tsakanin Safa da Marwa. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Baya daga cikin sharuɗin sa'ayi alhaji ya zamo yana da azara amma yin sa'ayi cikin alwala ɗin mustahabi ne. Idan alwalarsa kuma ta waye wato ta warware alhali yana sa'ayi babu laifi a gare shi ya ci gaba a haka. Idan ya katse sa'ayinsa domin sallar farilla ko sallar jana'iza to sai ya yi gini daga inda ya tsaya wato saɓanin ma'ana wato ya tsaya ya yi gini daga inda ya tsaya. Wannan shine abin da ya tantance yi amma ba ya ci gaba da sa'ayin wato da sa'ayinsa ba alhali ana sallar jama'a.
Na'am. Alhamdulillah. Tambaya ta gaba tunda bisa dukkan alamu ga bayanin malam babu abin da ya rage illa fita aikin hajji. Saboda haka me ake nufi da ranar tarwiyya kuma waɗannan abubuwa ne ya kamata alhaji ya yi su a wannan rana?
Abinda ake nufi da ranar tarwiyya shi ne ranar takwas ga watan Zulhijji. Idan ranar takwas ga watan ta zo wato ranar tarwiyya kenan ana so ka yi wanka ka tsaftace jikinka. Idan kana son turare kana iya sanyawa a yayin da za ka ɗaura ihraminka.
wannan haka za ka yi koda wani irin aikin haji kake son ka yi, ifradi ne ko kirani ko ko tamattu. Kuma wannan wanka da za ka yi iri ɗin yake da wankan da ake yi na umara a farkon saukarka a wannan ƙasa mai tsayi, wato dai irin wankan juma'a da na janaba da ake yi, sai dai za su bambanta ne wajen niyya kawai. Wannan ana yin shi ne don yin haramar haji ko umara. Kuma za ka yi wannan wanka a masaukin kanci, sannan sai ka yi alola ka yi sallah raka'a biyu duk a masaukinka ko wani masallaci kusa banda masallacin Ka'aba. Wannan raka'a biyu kuma wato sunnar alola ce. To daga nan sai ka fita zuwa Mina, kuma ka yi kokari ka ga ka fita Mina kafin lokacin sallar Asar. Yayin da ka fita daga masaukinka don tafiya Mina, zaka dinga cewa yayin da ka fita daga masaukinka zuwa Mina zaka ce labbaika hajji. Ma'ana shi ne ya Allah madaukakin sarki, na amsa mai kiranka da nufin zan yi aikin hajji. To sai ka ci gaba da tafiyarka zuwa Mina kana cewa labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنا بياني نيد أكين هرما ونيد أكين هرما رأيكين هجك وأمرا دليل سيازوني أتكين صحيح اللي تافن لنا بخاري دا مسلم دا حديث دا جابر ألا مروك كنسل كي يدد شي رويتو ينا سيوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسلم كزونا أعلاني wato ba ku yi harama da haji ba har idan ranar taruya ta zo, sannan ku daura niyyar aikin haji. Sannan Muslim ya rawaito daga Jabir din Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hore mu mu yi harama da haji idan za mu fita zuwa Mina, sai muka dauki ihramun mu daga Abdahu, wato gurin da ake cewa muhajja, saboda shi ne masaukin. Wannan ga wanda ya harama da tamattu'i kenan. Amma wanda ya yi ifradi ko kirani, shi ba zai sake yin wata niyyar ba, zai fita zuwa Mina ne kai tsaye ranar tarwiya. Sannan bayan an isa Mina, sai ka samu wuri ka zauna kuma kai ta ambaton Allah madaukakin sarki. Sannan lokacin sallah yayi, a haɗa a yi jami'i azhar da la'asar da isha ay masa qasaru, wato a sallace su raka'a biyu magariba da asuba kuwa kamar yadda aka saba. Zaka kwana a Mina, to idan kai sallar asuba wato ranar 9 ga wata kenan ita ce ranar arba. Wannan rana ranar arfa kenan, sai ka zauna a wurinka kana ta salati da istighfari ko makamantansu daga dai nau'o'in zikiri. Kada ka fita daga Mina zuwa arfa sai rana ta fito, saboda kai koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa Allah madaukakin sarki ya yarda da su gaba ɗayansu.